Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro kika ton ka hui ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Nau'in na cin zarafin sun kasu kamar haka. Akwai physical na gaba da gaba wanda yake ya hada da mari da duka ko ya kwarfe ta ko ya tattakata. Akwai social, ya hana ta zuwa gidan biki, ya hana ta harka da ƴan uwa, ya hana ta harka da kawaye. Akwai emotional ko psychological, ya daina mata magana, ya daina rayuwa aure da ita.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya fara haska fitila kan batun cin zarafi tsakanin ma'aurata da bincike nuna cewa yana shafar kowane jinsi, sai dai al'ada ta sa ba safai ake sanin yadda yake shafar wani bangaren ba. Yau ma muna tare da ƙwararru a wannan fannin, Dr. Muhammad Hadi Musa, masani akan yanayi da zamantakewa bil'adama, da Alhaji Shehu Abdullahi, daraktan hukumar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa shiya jihar Kano, sai kuma barista Amina Umar Hussein, mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano, da Mahmud Ibrahim Kuri da ya jagoranci wannan tattaunawar.
Mallam Shehu, anan za su mu dan fadada. Yawancin cin zarafin nan su masu magana GBB din nan suna cewa ana yin sa ne wato a fannoni da yawa. Misali tsakanin mace da miji, tsakanin malami namiji da malama mace, tsakanin dalibi mace da dalibi malami namiji da sauransu. Irin wannan din akan samu shi ma misali kamar yadda ka fada, amma dai ba a bada bayanan sa ne. Misali a hukumar ku kun taba jin kamar wani dalibi ko ya kawo wani rahoto cewa malama sa mace a jami'a misali ta ci zarafin sa misali.
Eh, to gaskiya ba mu taba samu da
ko a kasuwanci ko wani fannoni misali
game da wato makarantu neman ilimi, ba mu taba samu korafin da ya kawo cewa dalibi ya kawo kukan malami ko malama tana cin zarafinsa ba. Amma dai abinda ya shafi a kasuwanni haka ko wajen mu'amala ta wajen aiki, akan sami irin waɗannan korafe-korafe na cewa namiji zai ce ko mace tana yi masa wani kallo ko tana yi masa wani bayani wanda yake nuna cewa akwai wani abu da yake cin zarafi a ciki, ko kuma tsakanin mata da miji, wanda gaskiya shi aka fi samu na tsakanin mata da miji. Wannan kuma kaga ba korafi ne na cewa ko ana za ta ci zarafinsa na batanci ko na wani abu ba, sai dai na zamantakewa irin ta iyali.
Nan gaba za mu dawo mu ji yaya kuke yi idan kun samu waɗannan korafe, ma'ana waɗannan matakai kuke ɗauka. Amma barista Amina Umar, ku kuna zuwa koci da kuma kuna zuwa masu korafi suna zuwa cibiyar ku ta fida, kukan samun yanayi da ake da za ku tara cewa mace ce ma ta ci zarafi maimakon korafin da ta kawo cewa an ci zarafinta?
To, ni zan so na yi tsokaci a kan gaɓar da dakta ya faɗa, na cewa wataƙila ko dan babu alƙalama da suke nuna kamar yawan ko lambar cin zarafin, wataƙila za a iya fakewa da wannan a ce haka ne. Amma in ba daban haka ba, mu gaskiya a kotunanmu da ofisoshinmu na kare haƙƙin ɗan adam da duk al'amuran da suke shafar ishu na cin zarafin jinsi, mafi akasari, mafi yawa, wannan cin zarafin ya fi bayuwa ne daga maza zuwa mata. To, amma kamar yadda dakta ya faɗa, wataƙila ko dan mazan abin kunya ne ya faɗi cewar mace ta mai dokin tsiya ko wani abu, amma duk da haka idan ka duba a zamantakewar rayuwa a matsayinmu na iyali, za ka ga akwai wasu ƙananan cin zarafi wanda gaskiya ɗin za ta iya bayuwa cewa maganar da wanda suka gabata suka faɗa gaskiya ne. Kamar yanzu misali a zamantakewar iyali, muna samun ƙorafi da yawa cewa namiji baya ciyar da gidansa, mace ya batta da yunwa. To kuma tsakani da Allah, idan muka duba mu ma a ɗaiɗaikunmu mata, wani zubin za ka ga bai ba da kuɗin kefa ne ba, ko bai ba da kuɗin gishiri ba, a yi abincin a ce tunda baka bayar ba za a baka ba. So kaga shi ma nan ka kalle shi, za ka iya kallon shi a cin zarafi. Ko kuma misali yanzu ya hana ta fita unguwa, ko ya hana ta wani abu, ta gallaza ya kasa jin dadin zaman gidan, ya kasa jin dadin tasarifi da iyalinsa, wato ƴaƴansa. Akwai kuma wani cin zarafi da shi ma yana faruwa, wanda wannan yana haifar da gagarumar matsala a cikin iyali, wanda shi a ƙasar Hausa a zamantakewar iyali abu ne sananne, da zaka ji ana mijintace, mace ta mallake miji, wanda wannan mallakewar za ta iya bayuwa ga an ci zarafin shi ɗa namijinta, inda ba zai iya sarrafa iyalinsa yanda yake so ba. Wanda abu ne sananne, mun sani cewa al'adance za a, mun san cewa za a dora wa yaro talla ne gida bai sani ba, za a sa yaro ya je biki ko ya fitar da uwa ta boye, daga ƙarshe yarinyar ko yaron su lalace, ko irin yawan al'amuran nan na shaye-shaye da zaka ga uwa tana ta boyewa, tana ta boya, daga ƙarshe ƴaƴansa su zamana baya jin dadin su, ba zai iya tasarrufi da gidan ba, ba zai iya aiwatar da kima ta sa ta dana miji ba, wanda daga ƙarshe wannan iyalin gaba ɗaya sai ya gurbace, ya lalace. Wanda wannan abu ne a daidai ku a cikin gidajen mu mun san da shi.
Kamar ma barista abin da kisan ce, tunda ku mata nan ku suke tankara cibiyoyin ku, saboda dama kun tanade su ne saboda su din. Na san in sun zo da korafi kuna bincikawa, kukan gudanar da bincike, wasu abubuwan ma kuma a kotu kuke tare da su. A binciken da kuke, duk da cewa Dr. Hadiya ce ba fa a recording, ko binciken ku yakan gano cewa akwai alamu ko kuma wani kanshi na macen ma ita fara yin cin zarafin ma kafin ma a ci zarafin ta?
To ai shine na gaya maka, a shimfiɗa ta da ba dan wannan kalmar da Dr. Hadi da Uga Shehu suka faɗa, na cewa babu kididdiga na alƙalma, kuma babu kawo ƙarar, da ba dan wannan togaciyar da suka yi ba, da ba zan taɓa yadda da cewa ana cin zarafin maza ba. Sai dai bisa waɗannan misalai da na kawo maka na zamantakewar iyali, wanda musamman a ƙasar Hausa mijinta ce, mun san cewa wani nau'i ne na cin zarafin ɗa na miji, ta hanyar da za a mallake shi ko dai kai tsaye ko turu wasu abubuwa, wanda wannan mallakar tasa za ta haifar masa da cin zarafi nau'i-nau'i, tun daga kan shi kansa har zuwa kan tafikar da gidan, har zuwa ƴaƴan da za a haifa, kaga gaba ɗaya al'umar gidan ta lalace. To inda ba dan wannan cewar a ɗabi'a ta namiji shine a sama, shine mai ƙarfi, shine jagora, suna jin nauyi da abun kunya cewa sun kai ƙarar ba, da ba dan shi ba, ba zan yadda ba.
Dr. Haji Musa, menene ƙarin bayani dangane da dalilan da kuka gano sun sababa su mazan nan ake musu gashin kuma a mako suke shiru?
Ba za ka fahimci wannan abun ba sai ka kalle shi daga wannan tagogi, kamar kana cikin ɗaki ne da tagogi kake kallon waje, kake kallon al'umma waje. To sai ka kalle shi daga waɗannan tagogin, sannan za ka fahimci akwai cin zarafin nan ko babu. A cikin fassara da aka yi na cin zarafin, nau'i-nau'in na cin zarafin sun kasu kamar haka. Akwai physical, wato na gaba da gaba, wanda yake ya hada da mari da duka, ko ya kwarfe ta, ko ya tattaka ta. Akwai social, ya hana ta zuwa gidan biki, ya hana ta harka da ƴan uwa, ya hana ta harka da ƙawaye. Akwai emotional ko psychological, ya daina mata magana, ya daina rayuwa aure da ita. To hada da shi kuma akwai, to emotional din yakan hade wani lokacin da sexual, shine gaba ɗaya ma ya janye daga saduwa aure da ita. Akwai financial, wanda yake na harkar tattalin arziki, ya hana ta kudin man shafawa, kudin jagira, kudin cefane, kudin sayan jarkar ruwa da sauransu. To sai in ka kalle shi wannan, sannan zaka iya gane idan namiji ana cin zarafinsa. Na faɗi wannan ne saboda mun saba. Yanzu ka dauki physical, ba kasafai ne za a ce mace ta kwatafi mijinta ko ta kwarfe shi ba, amma kuma tun talitali mun san mace tana iya shakar wuyan mijinta ta ce ka sake ni in ka isa dan kaza kaza, kaga cin zarafi ne. It's not reported, it's not recorded. Sai in ka kalle shi ta wannan tagogin, sannan zaka gane ai akwai wannan cin zarafin.
Wani ma ba ta shaƙi din ba, amma za ta ce mara in kai dan halal ne a cikin wace ce da wace ce.
To physical kenan, ta ma ana yi physical din, ta riƙe rigarsa, ba za ka fita ba sai ka sake ni. Wallahi yau duk bala'in da za a yi, gashi nan a watse ta a cikin ƙasar Hausa, a African cultures. Saboda haka akwai wannan cin zarafin tsakanin mace ta yi wa namiji, akwai shi.
To sai dai kash, lokaci ya yi halin nasa, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Muhammad Hadi Musa, da Alhaji Shehu Abdullahi da kuma barista Amina Umar Hussein, sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe da daidaita sautin shira. Madadin su dukkan alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Ai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin.